Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata ana sha hantsi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Litinin 18 ga watan Satumba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar amintattu da aka nada domin sa baki akan takaddamin shugabanci na kungiyar direbobi ta Najeriya, wato NURTW, ta ce ta shirya tsaf domin warware rikicin da ya taso a kan wato wannan shugabanci, wanda har ya yi sanadiyar mutuwar mutum daya a ranar Litinin din nan. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa da Nasiru Adamu Ali Kaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da baban gidan Jibrin zai kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Asararo da fatan ana shan hantsi lafiya, to ga cikakkun labaran duniya. Wasu jami'an sojin Mali biyu sun sanar da kamfanin dillancin labarai na AFP cewa 'yan bindiga sun kwace wasu sansanonin soji biyu a arewacin Mali. Sojojin kasar na Mali sun tabbatar da aukuwar lamarin ta kafafen sada zumuntar su, inda suka bayyana cewa an kaiwa garin Lere da ke Timbuktu a yankin arewacin Mali hari da yammacin jiya Lahadi da misalin karfe 3:30. Wani jami'in sojin Mali ya shaidawa AFP cewa suna kokarin shawo kan matsalar. A cewar jami'in sojin ta Mali ga AFP, 'yan bindiga sun kai hari wasu sansanonin soji biyu da ke garin Lere jiya Lahadi. Babban zauren Majalisar Dinkin Duniya zai tara shugabannin kasashen duniya a birnin New York a wannan satin, inda taron yau Litinin zai mai da hankali ne kan yadda za a ƙara azama wajen cimma muradun ƙarni a faɗin duniya. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres gabanin taron yau Litinin ya ce kashi 15 na ayyukan cimma muradun ƙarni ne ke kan hanyar kammaluwa zuwa shekarar 2030. Babban taron na yau Litinin zai zama wani lokaci ne da gwamnatocin kasashe za su zo teburin tattaunawa da wasu kwararan shirye-shirye don hanzarta cigaba, a cewar Guterres. Wasu jiragen ruwa na dakon kaya biyu sun isa tashar jirgin ruwan Ukraine a ƙarshen makon nan, ta wata hanyar bayan gida da Ukraine ta samar a kogin Bahar Aswad, bayan da Rasha ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla kan safarar hatsi Alin Salin a lokacin yaƙi ta tashoshin jiragen ƙasar da aka mamaye. Wasu manyan jiragen ruwa masu dauke da tutocin Palau masu sunaye Aroya da Resilient Africa sun isa tashar jirgin ruwan Kornomorsk da ke gabashin yankin Odessa a ranar Asabar, cikin wata sanarwar da hukumomin jiragen ruwan Ukraine suka yi ta yanar gizo. Waɗannan jiragen dakon kayan sun kasance na farko da suka isa ɗaya daga cikin tashoshin jiragen ruwan Odessa tun bayan janyewar Rasha daga yarjejeniyar hatsin. Na'ibin Foreign Minister Ukraine Oleksandr Kubrakov, cikin wata sanarwa da ya yada ta kafar sadarwa a ranar Asabar, ya ce jiragen ruwan biyu za su yi safarar alkama tan 20,000 zuwa kasashen Afirka da Asiya. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
An ji ma kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan, kungiyar amintattu da aka nada domin sa baki a kan takaddamin shugabanci na kungiyar direbobi ta Najeriya NURTW ta ce ta shirya tsaf domin warware rikicin da ya taso har aka rasa ran mutum daya a ranar Litinin din nan. Shugaban kungiyar amintattun Najim Usman Yasin shi ne ya bayyana wa wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda, wato wanda ta aiko mana rahoto akan haka.
Dattawan kungiyar direbobi ta Najeriya NURTW sun ba da tabbacin sabon yunkuri don warware dambarwar shugabanci a kungiyar, bayan sa biyu masu hamayya da juna sun yi arangama a shalkwatar kungiyar da ke nan Abuja. Arangamar, wacce ta hada da amfani da makamai, ta yi sanadiyar asarar ran mutum daya da raunata wasu mutane hudu.
A yanzu a kungiyar fa duk babu wanda ya girme ni. Tun da na bar aikin dan sanda na zo dan tashar nan dan lokaci ban dade ba, aka zabe ni sakatare daga na zama state president. To, duk waɗanda ake cema state president Faladu ba mai rai saurani kaɗai, duk NURTW.
A nan, babban dattijon ƙungiyar Alhaji Suleiman Ɗanzaki ke magana, kan wannan fitina ta shugabanci tsakanin Tajuddin Ibikun Labaruwa da Tajuddin Agbaide waɗanda duk daga kudu maso yamma suke inda aka ware wa jagorancin shugabanci a wannan karo.
Zaɓe da ake kaman shiya-shiya ɗin to a shiya kudu maso yamma. Muka ce su za su ba da shugaba wannan karon. Aka yi yadda aka yi nan sai kuma suka ce shi wanda aka zaben ba shi suke so ba. Suna so wani amma dukkan abin da muka yi mun bi ta constitution din yadda ake ciki. To amma yanzu abin da muke jira shine sun ce ba za a yi ba a aje constitution gefe ɗaya a yi wannan zaɓe. To ba haka tunda yake muna daga cikin wanda muke so a shirya sai mu bari zuwa Litini din ko muka abin da zai taso.
Dan Zaki ya ce har yanzu waɗanda 'yan sanda suka kama bayan rikicin da membobin matasa suka haddasa na kulle duk da labarin sako wasu da ke mara baya ga wani bangare.
Waɗannan yaran ba mu sani ba suka zo suka karige suka shiga. Mun rubuta mu DSS mun rubuta mu dukkan abu kuma har na hurba da mun kai mishi. Suka yi sati biyu irin wannan to yara suka tunzura daga Nasarawa na Abuja suka mabalajin suka zo. Suna zuwa suna shiga kuma a cikin yaran Lagos din suka samu wani yaro ɗaya suka kashe. To sai aka ce to ana neman both side din guda biyu. Na wajen shi na jinya sun da kuma waɗanda mu da shugaban da aka zo aka same shi. Aka ce ana gayyatar su. Ofishin ministan FCT ta hannun kwamishinan 'yan sanda. Da suka je sai aka ce su rubuta statement. Na rubuta statement shine sai aka rike su har yanzu.
Wannan ya ɗan saba daga bayanin shugaban kwamitin amintattu na ƙungiyar Najim Usman Yasin wanda ya nemi sakaye labarin fito na fito da aka samu.
To ni dai ban san wannan labari ba, ni dai na shigo wurin nan ma, in ka gani da ni shigo wurin nan ma mutane na murna da aka taro ni ma, don ni ba na shigowa. Amma ganin halin da ake ciki wanda an tara mutane dole in shigo, in zo wa mutane jawabi kuma an kira jahohi a yi masu matsaya don kowa ya samu da rashin hankalin sai kwanta. To ni dai gana hasan ne ban san ai wani hali san da ni shigowa.
Najim Yasin ya ce an amince za a ga gudanar da sabon zaɓe a watan gobe. Inda kowace shiyar siyasa shida ta Najeriya za ta turo mutum uku.
Duk waɗanda suka gamba su dawo ba ga shi dai an sa rana wanda za a zo a yi tabbatacciyar zabe. Duk wanda ke neman tsaya takara ko wani abu ba tare da an hana wani ba ko an danna haƙƙin wani su fito ranar 5 ga watan 10. Su je yankunansu neman matsayin nan guda uku da agare su a zuwan dinsu su je su yi takara duk wanda suke so. Kuma za mu sanar da hukuma, za mu sanar da minista da sauransu kowa a providing mana security wurin duk wanda Allah ya zaba. Tunda haka aka yi 2019 ba mu samu problem ba. Rashin yin haka shi kawo mana problem.
Shugaban da ya samu turjiya wajen ɗarewa madafin iko Ibikun Labaruwa ya ce ba gudu ba ja da baya kan tabbatar masa mukamin kuma in wani na da ƙorafi ya garzaya kotu maimakon tada fitina. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Wasu girkawa hudu masu ayyukan ceto waɗanda aka tura su Libya biyo bayan mummunar ambaliyar nan da ta auku a birnin Darna na gabashin ƙasar sun mutu a wani hatsarin mota na Tohoku gama a jiya Lahadi a cewar ministan harkokin lafiyar ƙasar. Wasu 'yan ƙasar Libya ma guda uku da ke cikin ɗaya motar sun mutu. Mutane kimanin 11,300 sun mutu bayan da wasu madatsun ruwa biyu suka fashe. Sanadiyar turo jirgin ruwa da mahaukaciyar guguwar nan na mai lakabin Daniel ta yi a makon jiya wanda ya malale birnin a cewar hukumar agaji ta Red Crescent. Wasu mutane kuma wajen 10,000 sun bace kuma ana ganin mutuwa suka yi. Masu ayyukan ceto daga kasashen girka da Turkiya da Masar da sauransu sun dunguma zuwa wannan birni na gabar teku da daidaice don su taimaka. Jiya Lahadi gobara ta game Khartoum babban birnin Sudan sannan mayakan sa kai na RSF sun kai hari shalkwatar sojoji a kwana na biyu a jere a cewar shaidun gani da ido yayin da fada da ake gwabzawa a kasar ya shiga wata na shida. Ana kan fafatawa yanzu a wajen shalkwatar sojoji da makamai iri-iri abinda shaidun gani da ido suka gaya wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan daga birnin Khartoum a jiya Lahadi. A yayin da wasu kuma suka ba da rahoton gwabza fada a birnin El Obeid da ke da ratar kilomita 350 daga birnin Khartoum. A ranar Asabar fada ya tsananta tsakanin sojoji da mayakan sa kai na RSF, lamarin da ya kai ga banka wuta ma wasu muhimman gine-gine a tsakiyar birnin Khartoum.
a wasu sakonni da a kafafen sada zumunta waɗanda AFP ta tabbatar da sahihancin su. Mutane sun yi ta yada fayafayen bidiyo masu nuna yadda wuta ta ke laƙume manyan muhimman gine-gine a birnin Khartoum, cikin su har da dogon ginin kamfanin mai na Greater Nile Oil Company Tower, wanda gini ne mai sifar shuri kuma ya sha gilashin ƙawa ta yadda a baya birnin ke tunkaho da shi. A ƙarshe, Firayim Ministan Pakistan na riko Anwarul Haq Kakar ya aike wa takwaran aikinsa na Afghanistan wasiƙa tare da jaddada buƙatar shawo kan ƙalubalolin tsaro da tattalin arzikin da ƙasashen biyu suke fuskanta. Wasiƙar da Kakar ya rubuta ma Firayim Ministan Afghanistan Mullah Hassan Akhund na zuwa ne a daidai sa'ar da tashin hankali yake daɗa tsananta a game da ƙorafin da Pakistan ta yi, cewa matakin da Afghanistan take ɗauka kan hare-haren ta'addancin da ake ƙetara kan iyaka a kai wanda ake shiryawa a Afghanistan bai wadatar ba, da yake tattaunawa kan abin da wasiƙar ta kunsa a jiya Lahadi. Wani jami'in gwamnatin Pakistan ya shaidawa muryar Amurka cewa makasudin rubuta wasiƙar shine don yi wa Akhund godiya saboda sakon taya murnar da ya aike wa Kakar bayan kama aiki a watan jiya.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Madalla, da fatan an shakata da wannan waka. Yanzu ku ga Nasiru Adamu Elhikaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taba abun da suke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin bakin zara da suka hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da Zauren Matasa a garin Dan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma da ke karamar hukumar Danko a Sagowa, jihar Kebbi. Matasa kamar yadda kuka ji a baya sun taru a zauren, inda suka koka da cewa ga dai damuna nan na nan har yanzu, amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari. Ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yanda aka saba ba, to mutane su samu yin barci da ido biyu rufe. A makon jiya, Umar Yakubu Fama na kira ne kan masu ruwa da tsaki da suka shafi karamar hukumar Danko Sagu su kawo ɗauki, inda daga nan muka buɗe zaure don ra'ayoyi na kai tsaye. Matasan sun haɗa da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida Dan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
A gaskiya, tun lokacin da aka fara kawo ma Dan Umaru attack akai 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 akai, wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun karuwa da gudu ba su dawo ba.
To don Allah ku da kuke kusa da su ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su. Muna da manya-manya waɗanda suke suna nan Abuja, akwai waɗanda suke suna Sokoto, akwai waɗanda suke suna Kaduna, akwai a yaɗa su saurari waɗannan bayanan namu. Don Allah idan ma mun mutu wani abu ne su yi haƙuri su yafe mana su cire mu cikin wannan guba da muke fama da ita.
Ba sauraro zauren matasa na VOA ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Matasa yanzu za mu shiga ɓangaren duk wanda yake da wata magana zai iya faɗan sunansa sai ya ba da guduma shi ne mataki ko in ce babi na ƙarshe na wannan zantawa da muke ɗauka daga nan garin Ɗan Umaru da ke yankin Dankowa Sago a jihar Kebbi Arewa maso yammacin Najeriya. Duk wanda yake da magana ya bayyana sunansa sai ya faɗi abin da zai faɗa. Muna da tambaya sai mu yi masa.
Sunana Isa El Usman. A gaskiya ina alfahari da wannan kafa ta BOA ta kasancewa tare da mu a cikin wannan gari mai albarka na Ɗan Umaru. Mu dai duk fatan bai wuce a ce mun samu zaman lafiya a wannan yankin ba. Gwamnati don Allah kamar yadda shi Honorable Umar Faba ya faɗi, don Allah a taimaka a kawo mu doki, a kawo mu Ɗan Umaru doki. Ɗan Umaru na cikin wani hali. A taimaka da Allah. Nagode Malam Nasir.
To muna ji watakila ko Yahuza ko Muhammad Bara'u Isa duk wanda yake da magana ya iya.
Malam Nasir, mun gode da irin taimakon da muka samu a kanku, kuma mun ji daɗi da haka da kuka ba mu dama mu tattauna da ku, kuma har yau dai abinda dai a roƙon mu da Allah a ƙara masa ƙaiminmu a kan a taimaka mana matsalar tsaron nan ita ce ta azara sosai. Abin ya kai mana halin haƙulai, a taimaka mana da Allah gwamnati ta duba mu da idon rahama a taimaka mana don abin ya kai inda ya kai.
Malam Nasiru, Umar Yakubu Fama ke magana.
Umar Munaji.
Ina da kira da nake so don Allah. Ina son kira da nake so mu yi ma su da suke da ruwa da tsaki kamar gwamnati don Allah su taimaka mana su kawo mana ɗauki wurin tsaro a yankunan mu gaba ɗaya. Ba Ɗan Umaru ɗaya ba, mu babban matsalar mu a magance zamfara, a magance Naija, da an magance matsalar zamfara in Allah ya da mu ma muna fatan za mu samu sauki. Dama wannan route ne suke bi su bi ta kan mu su wuce su faɗa Naija, dama haka tsarin yake. Idan aka magance su in Allah ya yarda muna tunanin za mu samu sauki. Sannan idan muka samu sauki muna fatan yanzu haka wannan magana da muke muna roƙonka don Allah da ka yaɗa wannan babbar kafar sada zumunta ta Kebbi wanda ya kamata a ce shi ne girma gwamna da muƙarabansa sun saurari wannan ƙorafin da muke ko kuma in ce roƙon da muke yi ga gwamnati shi ne a taimaka mana da abinci, sannan a taimaka ma 'yan kasuwanmu da tallafi waɗanda za su farfa don wallahi jarinmu ya kare. Sannan harkar noma muna cikin uba, wallahi yanzu maganan da nake maka wallahi summa tallahi billahi iyaran tsohon su nake nan da wannan ta wuce. Akwai wanda ya yi kusan kwanan wata ɗaya ba ɗora masa girki a gidansa ba.
Ya yake rayuwa.
Yana rayuwa ne ta san yanzu damana ta faɗi, za ka samu akwai tafasa, akwai irin ganyen dinkin, akwai irin rama. Ganyaye, ina ji.
Da ganyaye mutane suke ci a nan yanki.
Majority mu suna cin abinci ne da ganyaye da kuma garin rogo. Alhamdulillah da noman garin rogo. Garin rogo wannan shine zaka jika da ruwa ka zo ka sha. Ka ji haka. Sannan kunun nan shine zaka sai dawa abinda ake sai da kwano ya kai har kusan naira 1900 da wani abu. Kiɗa abunan rajin kwano kenan 1000 da wani abu 1600 kiya kenan. Munan abinda a kwano wurin mu dan maraban kiya kenan. Sai da ta kai naira 800. Shi kuma tiyan sai da ta kai naira 1000 da wani abu. Kaga kaman gumi kenan kaman shinkafa. Abu ya zo yayi tsada rayuwa ta yi tsada talaka baya da sannan in gidan gonakin da kake din ana fara maka wasu gonakin idan mutum ya je a kame ka a je da kai daji a sai da gonakinka a sai da kadarorinka da abinda za a yi bara cikin jama'a a hada kudi a je a karbo ka ko kuma in kai rashin sa a harbe ka ka mutu shikenan. Kaga waɗannan akwai ukubobi daban-daban. So don Allah muna roƙo da kikkausan murya don Allah su yi haƙuri su taimaka mana mu ma ɗan adam ne kuma mu ma 'yan Najeriya ne. Ina suke son mu je mu yi rayuwa? Ina suke son mu yi rayuwa? Idan ɗan Najeriya bai ji daɗi a Najeriya ba, ina wace ƙasa ce zai je ya yi rayuwa?
Umar bari tambayi Isa Babangida, shin babu irin 'yan ƙungiyoyin nan ne da ake kamar taro a nan cikin Ɗan Umaru don gano hanyoyin da za a riƙa samun maslaha da sauki ko kuma wajen kai korafi ya zama an san ya menene yake damun mutane a sauran sassan jihar?
To alhamdulillahi ba shi kafa dama da wanga da inda shi Umar ya yi ba a ga sai bayan shi ya maka bayani aka akwai kungiyoyi wanda suke da suna aikai koke din kuma koken su shiga amma dai Allah bai ba da iko a yi ba hayyan sai za a yi Allah bai ba da iko a yi ba. Akwai shi ko ni da tene da kuma rabo ne dan mutum ya kula da kai da lalle da kai mace ka insha Allah.
Yahuza akan haɗa kai da dole ne akwai tunda akwai nan dagaci in abu ya rikici za a je a kai masa ziyara a zauna a faɗa masa ga shi kaza kaza yake faruwa san matakan da za a ɗauka. Ana yin hakan?
Kwarai ana yin haka Malam Nasiru, saboda shi kanshi dagacin abin ya kai matsayin ya kai mashi halin ha'ula'i. Kaga da jama'an gari suka kai mashi koke ana kaiwa abin ya fi a kirga. Shi ma yana kai koken shi ɗin, amma dai har yau Allah bai sa dai bukatun sun biya ba. Amma ana nan ana kai koke ɗin kowane lokaci, kuma shi ma yana kwada mana gaba da shi. Saboda haka muna nan dai muna ta faman roƙo, kuma Allah Ubangiji ya taimake mu a dubai mu idon rahama a taimaka mana ga matsalar tsaron ga da dai tallafin da dai ya dace a yi mana. Duk abin da za a yi mana in ba matsalar tsaron nan, duk tallafin da za a ba mu muna ganin kamar mai ƙarewa ne in ba mun samu dai matsalar tsaron nan an magance muna ban da su nan ba. Domin su suka fi damun mu.
Muhammad Barawo, akwai lokacin da aka taɓa cin wata nasara kan ‘yan ta’addan nan ko aka gano wani wanda ba shi da gaskiya har aka ɗau mataki a kansa aka samu ɗan sauƙi haka?
To, maganar ‘yan ta’adda ta yaya za a yi misali wanda yake bisa akwaya yake zai kara da raƙumi, kana ganin zai ci riba? Ai, ba wata hanyar da muke da ita wanda yake a hamman samu sau da za mu ce bari mu kamu wani. Mu yaya za mu yi ma mu samu wurin za mu ɓoye? Ta ina za mu samu wurin za mu laɓe? A'a, an mu samu a su wuce ba su gan mu ba. A koyaushe su suna da suna warkasar abin da ke cikin duniya abin da ke bayani. Su suna ganin ba mu ganin su. Suna da makami ba mu da shi. Ta yaya za mu yi mutum kare su? A'a, sai dai a shi ƙarfin tsari ne na Allah da ya ga dama ya tsare mu da ƙarfin addu'a da kullum Allah ya jin kukan mu, shi ne yake ba mu dama wutana ka samu ɗan abincin da za ka ci har ya zama to ko wani samun zai ya san maka. Amma ba wai don muna da wani makami kuku wani garkuwar za ka zata kare su kamar a Allah ne kawai in ya ga dama ya tsare mu.
Abin da nake faɗa ba mamaki wata rana an taɓa yin kamar wani kwazo aka yi wani gangami aka ce kai mutanen na yau ba za mu yadda ba za mu je mu yi noman mu ba wanda ya sai taba mu aka fatattaki su waɗannan miyagun irin.
To wannan dai zuciya ko ta ta yin kore ka dai mutum dai bai tuma ya fada rijiya ya ce kuma ya babu ko a ce sai kai hito saboda dai a tunanin mu kullum balle da yake ya fada rijiya amma sai an yi goma ba a ci tuba saboda haka duk wanda ya ce zai tunkare su to shi ya fi san abin da zai yi.
A Isa ko ina zuwa Isa ko Yahuza kuma ne yake da ya fahimci tambayar nan tawa wanda watakila ba zai razana sosai yadda Muhammad Barau ke cewa tsalle ɗaya ake faɗawa rijiya ba.
Idan na fahimce ka kamar Malam Umar Fama ne yake magana, kamar idan na fahimci Malam Nasiru maganar da tambayar da kake yi, kamar shin mun taɓa yin wani gangami kamar da wannan garuruwa namu da waɗannan matsalolin suka dame mu, mun taɓa yin wani gangami aka yi haɗa ƙungiya aka ce kai yau kowa sai ya fita bakin daji an je an yi noman nan gaba ɗaya duk inda matsalolin da suke a tarba ya zama sai an yi an gama.
Ku sake dakatawa a nan matasa, in Allah ya kai mu makon gobe ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na ɗan Umaru da ke ƙaramar hukumar Dankwaso gwa jihar Kebbi da kuma muryar Amurka, ni Nasiru Adamaili kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon.
Wassalamu alaikum.
To ba dalla a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ku ga baban gidan Jibrin da shirin sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar This Day. Daya daga cikin manyan labaran ta na cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a yau zai bar birnin tarihin Najeriya. A jiya ya bar birnin tarihin Najeriya Abuja domin halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York ta ƙasar Amurka. Taron na 78 zai samu halartar wasu shugabannin ƙasashen duniya daban-daban, kuma a lokacin ana sa ran shugaba Bola Ahmed Tinubu zai gana da shugaban Amurka Joe Biden da kuma wasu shugabannin duniya. Daga cikin tawagar Bola Ahmed Tinubu akwai ministan harkokin wajen Najeriya Ambassador Yusuf Maitama-Tugga da ministan harkokin kuɗi Wade Edu da ministan lafiya Dr. Muhammad Pate, Professor Muhammad Pate da ministan tsaro Abubakar Badaru da na ma'adinai Dele Alake sai ministan jinƙai Dr. Beta Edu da na masana'antu Dr. Doris Ozoka Anite da mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan hukokin tsaro Malam Nuhur Baɗo. sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa Godwin Emefiele wanda aka dakatar a matsayinta na babban gwamnan bankin tarayyar Najeriya yanzu aka dai ya aje mukaminsa. Sai kuma jaridar The Punch da jaridar Punch na cewa Godwin Emefiele ya sauka daga mukaminsa na gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya tuni dai zama tun lokacin da aka dakatar da shi yake hannun hukumomin tsaron cikin gida inda ake gudanar da bincike a kansa sakamakon zarge-zarge na almundahana da dukiyar kasa. Tuni dai shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bada sunan Yemi Kaduson a matsayin sabon gwamnan bankin na Najeriya. Haka kuma Bola Ahmed Tinubu yana da sabbin mataimakan gwamnonin na babban bankin Najeriya CBN, daga cikinsu akwai Muhammad Sani Abdullahi da Tijo da Mrs. NM Nana Osoro da Mr. Philip Ekezo da kuma Dr. Bala M. Bello. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka mazauna kan iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar sun kuka game da hasarar dukiyoyi na miliyoyin naira da suke fuskanta sakamakon rufe kan iyakar kasashen biyu da aka yi. Jaridar Daily Trust ta hira da wasu da ke zaune a kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar musamman ma garuruwan Ilela da Kwanni, inda kuma al'ummomin waɗannan yankuna suka bayyana irin rashin jin daɗinsu da rufe kan iyakokin da aka yi, tare da yin kira ga gwamnatocin jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya da su duba dangantakar da ke tsakanin ƙasashen guda biyu domin buɗe kan iyakokin domin ci gaba da harkokin kasuwanci. Sai kuma jaridar Vanguard har ila yau na magana ne a kan rikicin ƙasar jamhuriyar Nijar, inda wasu ƙasashe guda uku da suka hada da Mali, Burkina Faso da kuma jamhuriyar Nijar suka rataba hannu a kan wata yarjejeniya na tabbatar da tsaro a tsakanin ƙasashen guda uku. Dukkanin ƙasashen guda uku da ke fuskantar takunkumi da ƙungiyar ECOWAS sun dauki matakin ne domin tabbatar da tsaro a yankunan nasu. To sai dai kuma wata majiya na tabbatar da cewa barazanar kaiwa jamhuriyar Nijar hari daga kungiyar ECOWAS na daya daga cikin dalilan rattaba hannu akan wani yarjejeniya, inda dukkanin kasashen guda uku za su marawa duk wata kasa daga cikin su da aka kaiwa hari daga kasashen waje. Tuni dai kasashen guda uku suka babe da jamhuriyar da ƙasar Faransa da ta yi musu mulkin mallaka sakamakon juyin mulkin da aka yi a ƙasashen guda uku musamman ma dai jamhuriyar Nijar na baya-bayan nan. Ƙarshen sharhin jaridun kenan, a huta lafiya.
To a gaida baban gidan Jibrin da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
A takaicen, wasu jami'an sojin Mali biyu sun sanar da kamfanin dillancin labarai na AFP cewa 'yan bindiga sun kwace wasu sansanonin soji biyu a arewacin Mali. Babban zauren Majalisar Dinkin Duniya zai tara shugabannin kasashen duniya a birnin New York a wannan satin, inda taron yau Litinin zai mai da hankali ne kan yadda za a kara azama wajen cimma muradun karni a fadin duniya. Wasu jiragen ruwa na dakon kaya biyu sun isa tashar jirgin ruwan Ukraine a ƙarshen makon nan ta wata hanyar bayan gida da Ukraine ta samar a kogin Bahar Aswad, bayan da Rasha ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla kan safarar hatsi halin salin a lokacin yaƙi a tashoshin jiragen ƙasar da aka mamaye. Wasu manyan jiragen ruwa masu ɗauke da tutocin Palau masu sunayen Aroyat da Resilient Africa sun isa tashar jirgin ruwan Kornomorsk da ke gabashin yankin Odessa a ranar Asabar cikin wata sanarwa da hukumomin jiragen ruwan Ukraine suka yi ta yanar gizo. Wasu girkawa hudu masu ayyukan ceto waɗanda aka tura su Libya biyo bayan mummunar ambaliyar ruwan nan da ta auku a birnin Derna na gabashin ƙasar sun mutu a wani hatsarin mota na Tohoku gama a jiya Lahadi, a cewar ministan harkokin lafiyar ƙasar.
To masu sauraro, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Idan Allah kai mu a shirinmu na asariya za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta tsaya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu wanda ya shirya ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci ko kuma wannan hantsi ke da Mr. Jonah Cummings, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.